Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan lokaci, wato daren Talata kenan, 1 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alpha Radio na birnin Kubasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na dare. Ko bayan kun gaba jin labarai, za ku je rahoto akan tarihin demokaradiyya a Najeriya ta farkin da kasar ta bi tun shekaru 59 da suka shuɗe. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kuma ya fassara kuma zai karanto mana taken Najeriya, domin ta Najeriya zagayowar ranar samun yancin kai. Kuma akan zagayowar wannan ranar samun yancin kan ne za mu nemi mu ji ra'ayoyinku, ko ya kuke ganin wannan ranar, muhimmancin shi da kuma nasarori da aka samu da kalubaloli. Lambar mu kamar kullun ita ce 202-205-6555. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatan harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana gabansu da amsa tambayoyi da ake alaka da bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwarinsa na Ukraine. A yau Talata, Pompeo ya mayar da martani ta hanyar aika da wata wasiƙa zuwa ga kwamitin harkokin waje na majalisar, inda ya zarge su da yunkurin tsoratarwa da kuma cin zarafin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan da bahasi da aka shirya ba abu bane mai yiwuwa. Kwamitocin majalisar uku duk sun tsara cewa cikin makonni biyu masu zuwa, ma'aikata biyar na yanzu da na da za su gurfana gabansu domin bayar da bahasi kan alakarsu da wayar da Trump ya yi ta ranar 25 na watan Yuli da shugaban ƙasar Ukraine, kiran wayar da ya haifar da majalisa ta buɗe binciken tsige Trump. Amurka ta sanya takunkumi akan kamfanoni da dama da mutanen da ke alaka da hukumar bincike ta internet da mai tallafa su Yevgeny Prigozhin dangane da kasalan da ɗan Rasha a zaben Amurka. A cikin wani sabon shiri, ma'aikatar baitin malin ƙasar na ƙara matsin lamba akan Yevgeny Prigozhin, ba kawai akan nuna goyon bayansa ga hukumar binciken internet ba, dangane da kokarin da yake yi na yin kasalan da a zaben Amurka na shekarar 2018. Amma kuma ta bayyana ƙadurorinsa waɗanda suka hada da jiragensa masu saukar angulu da jirginsa na ruwa, in ji ma'aikatar baitul malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya Litinin. Hukumar bincike ta internet wata ƙungiya ce da ke St. Petersburg da aka fi sani da suna Troll Farm ɗin Rasha, wanda wani ne mai alaka da kasuwancin Kremlin yake da shi, kuma mai ba da shawara ta musamman Robert Mueller ya ambata a cikin bincikensa game da kasalan da Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun tadajijiyar wuya tsakaninta da Amurka, kuma an samu ci gaba ɗan kaɗan ne ta fuskar diplomasiya shekara guda bayan taron koli da ƙasashen biyu masu takaddama da juna suka yi, wanda ya kafa tarihi. A cewar jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kim Song, wanda ya yi jawabi a ranar muhawarar ƙarshe a babban taron majalisar na shekara-shekara, dangantakar tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka ba ta samu ci gaba ba, sannan zaman ɗarɗar da ake samu a yankin ruwan Koriya yana na yadda yake. Kim ya kuma ɗora laifin hakan akan siyasa da tsokana da Amurka ke yi a matsayin abin da ke kawo cikas ga zama tattaunawar ɓangarorin biyu, sannan ya yi kira ga hukumomin Washington da su lalubo wata sabuwar hanyar neman maslaha. Wani harin sama da Amurka ta kai a Libya ya kashe mayakan kungiyar IS 7 a cewar rundunar sojojin Amurka da ke Afirka, wato AFRICOM. Wannan dai shine karo na hudu da Amurka ta kai harin sama a wannan watan akan kungiyar ta'addanci a garin Burzuk da ke kudu maso yammacin kasar ta Libya. Daga cikin har-haren saman da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayakan IS guda 17, sannan wani ya kashe 11 a cewar rundunar ta AFRICOM. Baya ga haka, wani hari da aka kai a ranar 19 ga watan Satumbar ya kashe mayakan kungiyar ta IS guda 8.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za ku ji rahoto akan tarihin demokradiyya a Najeriya. Tafarki da kasar ta bi shekaru 59 da suka shuɗe. Wakiliyarmu a birnin Abuja, Madina Dauda, ta shirya mana rahoto akan haka.
Ana yi wa demokradiyya lakabi da salon mulki ne da ake yin shi wa mutane, domin mutane kuma da mutanen ake yi. A cikin shekaru 59 da Najeriya ta yi a yanayin yancin kanta, ta kwashi shekaru da dama tana cikin mulkin demokradiyya. Barista mai nasara Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne.
Demokradiyya dai shine shi talaka mafi yawan rinjayen jama'a, sashe na 14 sakin sashe na 1 su ne waɗanda za su je su zaɓi duk wanda suke so, kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so. Koda kana akan kujeranka, za su iya zuwa su ce za mu canza ka, domin abinda muka aike ka ka wakilce mu ba shi ka je kana aiwatarwa ba. To karkashin nan kuma akwai runwa mai girma wanda sai aka daura shugabanci, shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko. Wato sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi shugaban kasa, wanda a turanci ake kira president, shi ne aka dora mu alhaki ne ya zama madugu na yanda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiyya din, ba don komai ba, domin talaka ya dara ya san cewa shugabanci ne nashi, shine wanda yake mai yin zabe, shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera, shine wanda yake kuma da alhaki na nada waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya.
Akwai ikirari da mutane ke yi cewa kasar za ta fi samun ci gaba idan har al'umma sun yadda sun hada kawunansu. A lokacin da yake nazarin irin kalubale ko aka san haka da kasar ta samu, Sanata Masud Jibrin Eldoguwa yayi bayani.
Ina so in tabbatar miki, idan kika dubi harkokin siyasa na wancan lokacin ba ɗaya bane da na yanzu, a 1960 akwai bambance-bambance. Idan kika duba Ahmadu Bello Sardauna, kika duba Azikiwe, kika duba Awolowo, suna wakiltar waɗansu ɓangarori na ƙasar nan, amma suna haɗuwa a tukunya ɗaya su tattauna ya za a ciyar da ƙasar nan gaba. Yanzu siyasar da muke kai izuwa yanzu an samu rarrabuwar kai, duk wanda yake kai idan ya zama to baya ma san na kusa da shi, ba ma a wata ƙabila ba. Kuma an riga an zo an saka mana rashin kishin ƙasa da ƙiƙi juna da rashin fahimtar cewa ma ni daga ina nake, me ya kamata na yi wa ƙasa, me ya kamata ɗan arewa yi wa Najeriya, me ya kamata ɗan kudu yi wa Najeriya, me ya kamata ɗan gabar yi wa Najeriya. Abin da muka saka a gaba shine san zuciyarmu.
A nata nazarin, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, wacce ta daɗe tana gwagwarmaya a fagen siyasar ƙasar, ta ce an samu ci gaba amma kuma ana fuskantar ƙalubale, inda ta ba da shawara kamar haka.
Akwai ci gaba amma kuma akwai ci baya. Ni aka ban zaɓi, na fi son rayuwar da. Rayuwar da za ka yi baccinka idan ka ƙwaya biyu duk a rufe ka yi bacci mai zurfi, to yanzu fa ka samu kulli, ka kukkulle gida. Yanzu akwai wanda ma za ka kulle gidansa ya je kwanta ƙarshensa, in an zo kwana biyu ba gan shi ba sai da zaɓar da gida a shiga, saboda me? Saboda ya mutu a cikin ɗaki, ya kukkulle gida bai saboda tsoro. To gaskiya fi sabilillahi, demokradiyyan da aka kawo mana, ni a shawara ta inda za mu yadda, demokradiyyan da muka tsinto na America ba ta dace da mu ba, sam tana da tsada, ana kashe maƙudan kuɗi, ana sa abubuwan da shi talaka baya samun amfaninsa.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, Shu'aibu Mungadi, ya yi tsokaci yana mai cewa.
To shawara ta guda biyu ce. Ta farko dai, Najeriya da mahukuntanta su kalli sauran ƙasashen duniya waɗanda suka samu ƴanci lokaci guda da Najeriya, su gani kusan kowa ya wuce Najeriya. Duk inda ka samu ƴanci aka ce ajinmu guda da ni da ke, kuma muka wayi gari ki samu ci gaba, ina zaune ya kamata ya zama izina gare ni, ya zama manuni gare ni, ni ma in tashi tsaye in ci gaba. Mun ga India lokaci guda ta samu yanci da Najeriya, yau India ta zama ƙasa mai kwatance kuma ta mahe Najeriya yawan jama'a, balle ma mutum ya ce ai saboda yawa ne. Sannan ga Ghana nan kusa kusa lokaci guda ta samu yanci da Najeriya, kowa ya ga ƙasar Ghana, da ƴan Ghana suke zuwa nan su taru Najeriya har da korasu an ka taba yi, amma yau dan Najeriya shike zuwa Ghana neman ilimin secondary. Kaga komawa baya a Afrika nan ma gashi nan Najeriya tana komawa. Abu na biyu, ina bada shawara mahukuntan Najeriya da ƴan Najeriya, ya kamata a tashi tsaye a rage ma mulkin nan na siyasa, mukamin siyasa armashi. Wato babban abin da ke sa ana kashin kai, ana kashin jama'a, ana tashin hankali lokacin zabe duk bai fi arzikin da ake murkusa idan an ci zaben ba. To da a ce duk wanda ya ci zabe bauta zai je ya yo albashi na dan majalisa a kasa goma a baka kashi guda, a baka wurin kwana da dan abin da zai ashe ka. In kana yi kai, in baka yi ka bari wani ya zo, dama wasu na so.
A rana mai kamanta yau a shekara 1960 ne Najeriya ta samu yancin kai daga wurin turawan Ingila waɗanda suka mulki kasar, wanda a yanzu take fatan gaba tafi baya kyau wajen shawo kan matsalolinta irin su kalubalen tsaro da ke kokarin kawo mata koma baya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da Allah a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da fasaran taken Najeriya.
Yanzu kuma ga taken Najeriya. Ya ku ƴan Najeriya, ku farka, ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa. Don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya, domin gudun mawar da shugabanninmu ƴan kishin ƙasa suka bada, kada ya zama abun banza. Mu yi aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gare ta, domin ta kasance ƙasa ɗaya mai ƴanci ga kowa, tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alƙawali ga ƙasa ta. Na ɗau alƙawalin kare ƙasata, in zama mai mutunta ta, biyayya da gaskiya. Zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata. Zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka. Allah ya taimake ni, amin.
To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande da wannan fasaran taken Najeriya da kuma alƙawari. To yanzu kuma lokaci ne da za a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yan ƙasa ta Najeriya, da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe. Bazan iya inya da ke ba, bazan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, ƙasar mu ba kamar ta Nina ce.
To madalla kada shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 4:43 akan batun samun yancin kan Najeriya ne za mu neme ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan nasarori da kuma ƙalubale da ƙasar ta fuskanta. Lambobinmu ko kuma lambar mu kamar kullum 2025655555. A ci gaba da shakatawa.
Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku, ina kira ne ni dan uwa nake kunku, ina kira al'umma ku ban tunanin ku, ku dai sani cewa wanga kasa ce kawo. Yan uwa na kasar mu za mu yi kishi, kai da mu kwansa kasar mu za mu yi duba.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran farko daga jihar Kano. Wane ne a Kano?
Na'am, sunana Rabi'u Musa, mai jarida kofar Wambai daga nan jihar Kano.
To mallam Rabi'u, duniya na sarinka.
Na'am, alhamdulillah, ko shakka babu a wannan rana ta demokradiya shekaru 59, ina fatan alkhairi ga dukkan al'ummar Najeriya baki daya bisa ganin wannan rana. Kuma idan wasu za su iya ganin kamar babu cigaba, zan iya ba da cigaba sosai ta yadda za a kyala kowanne addininsa, kuma ya yi magana a kafafen yaɗa labarai bisa wani abu da ya gani ba a yi daidai. Kuma gwamnati in na ɗaukar shawara ne sai ta ɗaukar shawara, amma sai wata shawara zaba ya ɓangare guda. Lallai ya kamata yadda kullum ake kokawa Najeriya ba cigaba, mun ɗoro sa'anni da wasu yanci lokaci guda, amma kuma ga sun wuce gabanmu. To idan shugabanni Allah ya sa suna ji na har kullum dai su kasance masu adalci, kuma shugabannin nan ana ɗaukar su ne daga cikin mu al'umma waɗanda ba masu mukami ba, yadda muke zalunta ƴan uwanmu a zamantakewanmu, to haka ma shugabanni ake ɗauka daga ci. Don haka gyara ya fara daga kaina, kamar wani ƙudiri da Muhammadu Buhari ya fara a bada. Fatan mu ma na ƙasa da bamu da mukami za mu gyara.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu bari mu je jihar Kaduna, mu je wane ne a Kaduna? To malam bismillah, muna sarinka.
Alhamdulillah, gaskiya da jira mun mutu da shekara 59 ne, kuma da Allah an samu walwala, an samu arziki, an samu duk, an samu siyasa mai inganci wadda kuka ce ga tsawon da kuke so ko wani ta'adin mai inganci kuka ce. Kuma mun samu shugabanni wanda suka a Najeriya aiki sosai, irin kamar su Babangida wanda ya ce Jama Sha Usu ya lokal tanne 270, irin su Umaru Musa Arabe da ya zo ya kawo cigaba, ya kawo biyan ma'aikata, biyan albashi, ya kawo walwala. Aka ji daɗi, sai an samu cigaba sosai a Najeriya. Alhamdulillah, mun gode da Allah. Allah sama ne sai ne mu shiga cikin bada, mun gode da Allah sai mu shiga.
To mun gode kwarai da gaske. Jama'a kada ku sha'afa, muna neman mu ji ra'ayinku ne akan wannan babban rana da Najeriya ta samu yancin kai. Mu ji ya kuke kallon wannan ranan, ya kuma kuke ganin kishin da 'yan Najeriya suke wa ƙasarsu, ya kuma kuke ganin nasarori da aka samu cikin waɗannan shekaru 59 da Najeriya ta samu yancin kai. Mun samu kira a Kaduna kuma. Wane ne Kaduna?
Babu ya kuma kyari, barka da yammaci.
Yawwa.
Sunana Murtala ne, na kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, duniya na sarinka.
To wannan haka ne babu ya kuma kyari. To gaskiya alhamdulillah, mun godiya ga Allah da muka wannan rana ta zagayo mana, wanda shekara 59 kenan da Najeriya ta sami yancin kai, mun ji daɗi. Amma gaskiya akwai sauran kalubale, kusance babu fallasa. Abubuwan da muke gani, ya kamata su jagorori a ce muna ganin kishi daga gurinsu. Shine ya zamu ga kishi daga gurinsu mu na ƙasa, shine cewa duk komai za su yi mu tabbatar, in motoci za su siyasa sai na Najeriya a kawo buɗe fijo, idan kayayyaki za su yi mu ga suna sa made in Najeriya, in abincin su ma za su ci sibila ne su sanatoci mu ga na Najeriya suke ci, in asibiti ne mu ga National Hospital din nan a gyara shi, mu ga duk manyan nan suna zuwa, ya mu san cewa lalle su ma suna kishin Najeriya, kuma mu ma din mu ci gaba da koyi da su.
Mun gode kwarai daga su. Har yau dai muna Kaduna din. Wane ne mutum na uku a Kaduna?
To bari in ce ta kwarana a sauka lafiya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ma dai sunana Murtala ne, amma wannan Murtala Chofin da Rice, kuma daga nan
ikon Allah
gwada mana kira waya nan kusa da garin Jaji.
To bismillah, Chofin da Rice.
To ba shakka, muna ma ƙasar mu Najeriya da murnan samun wannan yanci kai na shekara 59, kuma ba shakka shugaban na yanzu wanda muke tare da su yana da kyau koyi da shugabanni na baya, wanda irin abubuwan da suka yi na alkhairi za ga ana tunawa da shi da su da dai sauransu, irin abubuwan da suka yi na alkhairi. Yana da kyau shugaban nan su ma su kwatanta haka, wanda ko bayan ba su za a riƙa tunawa da irin waɗannan abubuwa da waɗannan na baya suka yi. ba a ce kana matsayin shugaba ba da ka wuce ko a ce an manta da kai kaga wannan shugaba bai abubuwa na gari ba kenan amma in dai kai abubuwa na gari na ci gaban kasa kace maki al'umma da sauran zaka ga duk bayan wata saki mako zaka ana tunawa da kai fatan mu Allah ya sa shugaban ne yanzu shi koyi da irin wannan kaga ce ina muku fata alheri na yinan ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske Murtala Chopping the Rice bari mu je jihar Neja wani ne a Neja
Ibrahim ne yake kula a garin Maigode a Kimba
to bala Ibrahim bismillah
to ni a ra'ayina a yau gaskiya ranar farin ciki ce ga wasu amma kuma idan za a tsabbare ba ranar farin ciki bane ba
me yasa
eh to ba abin da yasa alhin turanan da suka nuna mulkin mallaka suka kwaye suka eje mana dukiya ta kasa daga baya suka ce sun bada incin kan alhin shugabanni da aka dora na farko irin su shagari da su annan na Sokoto ne to kaga sun yi aiki ba sun ya gurgudu a kasar nan to daga baya kuma bayan sun tafi je Allah ya kawo mana wasu turawan kuma na daban wanda su ma suke eje mana kasa suka ragargaza mana kasar gaba ɗaya gashi yanzu ana cikin halin haulai ba wani abu na ci gaba tare da su tun daga abubuwan da yankin suka gina abu ne yake son faɗa kenan
to mun gode kwarai da gaske mallam Ibrahim mai wankin hula bari mu je jihar Bauchi wane ne a Bauchi Assalamu alaikum Malam na Bauchi. To ina jin da alamar layin man Bauchi ya tsinke. Sai ayi kokarin kiran mu domin wannan babbar rana. Bari mu je jihar ne mu saki koma jihar Neja. Wa?
Da kwanta gora.
Oh to. Idan su da Malam.
Sunana engineer mai jero make yi lulu kwanta gora.
To muna sauraron ka Malam engineer.
Babu ya ku make yi kana wurin engineer mai jero make yi kwanta gora.
To barka da babbar rana.
Alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan rana shekara 59 gaskiya wani wuri an samu ci gaba wani kuma an samu na kasu to kaga na kasan da an ka samu game da aidin da shugabannin da primary da secondary to ta ba wahala amma yanzu iyayen yaran na wahala to kaga ya dace daga wani da shugabannin da an ka ya dace su kyauta ma talaka su da sauki amma babu wannan
to mun gode kwarai da gaske da fatan ka kawo abin nan shawarwari da kuma ra'ayoyin naka jama'a ku kira mu wannan rana ce babban rana ga al'ummar Najeriya baki daya wace ranar da Najeriya ta samu yancin kai ranar 1 ga watan Oktoba yau shekaru 59 kenan da Najeriya ta samu yancin kai don haka ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan irin nasarori da kasar ta samu bari mu koma jihar Kaduna wani ne a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi
Sunana Abubakar da aka sani da Malam cikin kare karamar kumar kubo
to Malam Abubakar duniya na sarinka
yawa tunna ta ainihin Najeriya wannan rana kuma kamar yadda ake ta bayani na farko dai an samu nasara kuma akwai kalubale wanda ba za a rasa ainihin irinsa ba to mu kira mu ga ainihin mahukuntan Najeriya ya kamata ya wurin da suka ga ainihin da akwai kuskure to ya kamata da Allah su daure a gyara shi kuma ainihin kamar yadda ci garin kuma a ci gaba da ainihin tsoro Najeriya kamar yadda ake a dinga kishi kamar wanda wasu sukan hain da aka ci an samu na mulki tare ya kamata a ce su dinga hangawa suna hango irin wannan kasashe da su ainihin cin su zo kai su daya su da fatan mahukunta su da wannan ainihin koki na mutane da dama fatan da ta lafiya zo ka da malam cikin
to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a nan jihar Kaduna wane ne a Kaduna
Assalamu alaikum sunana Siraju Hashimu tudun wadan mangi Kaduna Najeriya
to ban Siraju bismillah
to alhamdulillah muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana kuma muna cikin farin ciki kuma muna taya junan mu farin ciki ga ganin wannan rana kuma alherin da cikin wannan shekara Allah ya sada mu da shi aka fasa kuma Allah ya kare mu kuma kiran da zan yi da su a gabanin mu don Allah da sa adalci a zuciyarsu su taimaka aikin da ba a yi baya ba ya kasance a wannan shekara zuwa abin da ya gaba da a taimaka inda suke da ƴan matsaloli a taimaka musu daga matsalolin.
To mun gode kware da gaske Malam Suraja Ashibu, barin mu je jihar Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba a gurguje.
To baba ku alhamdulillah, yau dai muna murna kuma tabbas Najeriya akwai inda aka samu ci gaba. Kamar misali abin da aka dauki fanni na ilimi, an samu karin bunƙasar makarantu kamar university da kuma pre polytechnic. To muna kira kuma magana ta bunƙasa wannan, sannan kuma lalle magana ne zaman lafiya da son juna din nan, yana da kyau ɗan Najeriya mu haɗa kanmu mu dunkule mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, sannan mu gina ƙasar mu. Nagode mai.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ayuba, kuma da wannan kira ne muka kawo ƙarshen kiran, mun gode muku duka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kofin zakarun kwallon kafa na kasashen Turai da ake cewa Champions League, inda ake cewa ana karawa a rukunin A tsakanin club din PSG na kasar Faransa da Galatasaray na kasar Turkiya. A dazu-dazun nan ne aka kara tsakanin Real Madrid da Tashakashi a hannun PSG din a ranar farko uku da banza da kungiyar kasar Belgium ta FC Brugge. A rukunin B, Tottenham na gumurzu da Bayern Munich, sai Etoile Rouge de Belgrade da ke karbar bakuncin Olympiacos. A dazu-dazun nan a rukunin C, Atalanta da Bergamo da kasar Italia ta raba gari da Shakhtar Donetsk, yayin da a wannan rukunin Manchester City ta kasar Ingila ta buga karfe da Dinamo da Kiev. A rukunin D, Lokomotiv ta kasar Russia na karo da Atletico da Madrid ta kasar Spain, yayin da a duk dai wannan rukunin Juventus da Turin ta Cristiano Ronaldo na karbar bakuncin Bayer Leverkusen ta kasar Jamus. A babban tseren mota na Grand Prix na kasar Rasha da ya gabata makon jiya, mai baiwa Red Bull shawara na musamman ya yi kace-kace da salon wasar Ferrari a wannan tseren, kasancewar ta samu damar lashe matsayi na ɗaya da na biyu a wannan sukuwar mota. Sai dai ɗan tseren na Ferrari suka bar Charles Leclerc ɗan kasar Faransa da Sebastian Vettel suka wuce gaban Lewis Hamilton, wannan ko domin su samu damar canjin sabi tayoyi, abinda ya kai Ferrari yin hasarar matsayi na farko, domin Lewis Hamilton na Mercedes shine ya zaka na farko a wannan sukan tseren mota a makon jiya. A wasannin kwallon hannu na tennis na Pekin a kasar China yanzu haka, Dominic Thiem ya lakume Richard Gasquet dan kasar Faransa da ci 6-4, 6-1, yayin da Shardi dan kasar Faransa ya yi ma Tashinado dan kasar Italia 6-7, 6-3, 7-6. Sai Gael Monfils ɗan ƙasar Faransa da ya shaka shi a hannun Isner ɗan ƙasar Amurka, wanda ya laƙume shi da ji 4-6, 7-6, 3-6. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Ƙwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da la'agaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta fito ta zo mana da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatan harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana gabansu da amsa tambayoyi da ke alaka da bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwararsa na Ukraine. A yau Talata, Pompeo ya mayar da martani ta hanyar aika da wata wasiƙa zuwa ga kwamitin harkokin waje na majalisar, inda ya zarge su da yunkurin tsoratarwa da kuma cin zarafin ma'aikatan. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka bayan bayar da bahasi da aka shirya ba abu ne mai yiwuwa ba. Kwamitocin majalisar uku duk suna tsara cewa cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikatar biyar na yanzu da na da za su gurfana gabansu domin bayar da bahasi kan alakar su da wayar da Trump ya yi a ranar 25 na watan Yuli.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai can da asuba za a ji wasu aboka aiki mun dake da wasu shirye-shiryenmu da sabbin labarai da rahotanni. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni Daniel Brown, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chang. Baba Yakub Munkiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi da nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.